Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Da fatan ana shagulgulan sallah lafiya. Mahmud Lalo ne muka sake dawowa tare da Ibrahim Kalmasi Garba a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Yau Litinin 2 ga watan Mayu shekarar 2022. To yadda kai sallar Idi kenan a masallacin Harami dake Makka. Muna tafa da ƙarin bayani. Sannan zamu leƙa jamhuriyar Nijar inda aka kafa wani abin tarihi.
Musulmi sun gudanar da Idin su a masallacin Idin garin kamin su ma Kristoci su shiga a tasu coci dake cikin wannan masallacin na Idin garin domin gudanar da tasu sallar ta mako mako.
Muna tafa da rahoto na musamman wanda Sani Shaibu Malfashi zai gabatar. Kazalika labaran wasanni ma nan tafe. Amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan musulmi kuma ana kan shagulgulan sallah lafiya. Ga labaran. Shugaban Amurka Joe Biden zai shirya wata liyafa a yau din Litini don sallar Idi wadda ake yi a ƙarshen watan Ramadan mai tsarki ga al'ummar musulmi. Biden zai je wurin liyafar wadda za a yi a fadar White House ne da matarsa Jill da kuma Mr. Doug Emhoff, mijin mataimakin shugaban ƙasa Kamala Harris. Al'adar nan ta tabbatar da ‘yancin addini ga kowa na ƙarfafa ƙasarmu, kuma za mu ci gaba da tafiya tare da Amurkawa masu bin kowane irin addini da kuma na kowane irin asali don mu kiyaye tare da ƙarfafa wannan muhimmin tsari namu, a cewar Biden a wani bayani na daren jiya Lahadi. Ya ƙara da cewa, a wannan shekarar za mu maido da al'adar nan ta yin shagulgulan sallar Idi a fadar White House da kuma jajanta ma Amurkawa musulmi masu abin koyi waɗanda ke jagorantar ayyukan da ake yi na gina kyakkyawar fahimta da haɗin kai a faɗin ƙasar. Bara an yi wannan biki na sallar Idi a fadar White House ne ta kafar bidiyo saboda annobar corona. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya fara ziyarar aiki a jamhuriyar Nijar, inda ya gana da hukumomin ƙasar a yau ɗin Litini kafin ya isa gundumar Ullan gobe Talata don ganawa da mutanen da matsalar tsaro ta tilasta musu tserewa daga garuruwansu na asali. Wakilin sashen Hausa a Yamai Salamu Muna Barma ya aiko mana da rahoton.
Tantaunawar keke da keke ta kusan awa guda aka yi tsakanin jami'an tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya da ta hukumomin Nijar a fadar shugaban ƙasa a albarkacin ran gadin na Antonio Guterres kafin daga bisani su yi wa manema labarai ƙarin bayani game da makasudin wannan ziyara.
La paix, la stabilité, la prospérité du Niger et de l'ensemble du Sahel représentent une
Yace zaman lafiya da kwanciyar hankali da samar da walwala a Niger da baki ɗayan yankin Sahel wani abu ne da Majalisar Ɗinkin Duniya ke ɗauka da muhimmanci. Kuma ina jinjinawa jami'an tsaronku saboda jajircewar su a kullumin a yaƙi da ta'addanci da masu tsatsauran ra'ayin addini. Na yi fafutuka sosai don ganin an baiwa rundunar jesan Sahel damar shiga ƙarƙashin ƙudurin Majalisar Ɗinkin Duniya, ta yadda zai zama wajibi a ɗauki ɗawainiyar kuɗaɗen da za ta yi amfani da su wajen gudanar da yaƙi da ƙungiyoyin ta'addancin da suka addabi yankin Sahel, sai dai haƙata ba ta cimma ruwa ba. Shugaban ƙasar Nijar Muhammad Bazoum ya bayyana girman matsalolin da aika-aikar 'yan ta'adda ta haddasa wa ƙasar.
Le terrorisme nous impose le défi de recruter davantage de soldats.
Yace ta'addanci ya tilasta mana lullunka yawan sabbin sojojin da muka saba ɗauka. Muna kuma basu horon da ya zarce wanda muka saba basu kafin zuwan wannan masifa. Haka muke basu kayan aiki fiye da da. Abu ne da ke buƙatar makudan kuɗaɗe, sannan mu a nan Sahel muna fama da illolin canjin yanayi inda ake fuskantar fari akai-akai, kamar yadda ake ciki a yanzu haka cikin matsanancin halin ƙarancin abinci, yayin da kuɗaɗen sufurin jiragen ruwa suka yi hauhawar da ba a taɓa ganin irinta ba sanadiyar annobar corona a can farko kafin abin ya kazance sakamakon halin rikicin da ake ciki a Turai a yanzu haka. Tsadar takin zamani ta kai matsayin da a yau tana hana mana bacci. Babbar damuwarmu a yau shine ya za mu yi mu samar da wadatar takin zamani a damanar da ke tafe. A gobe Talata, Antonio Guterres zai isa gundumar Walam, iyakar Nijar da Mali, don jin damuwoyin 'yan gudun hijira da bukatun al'ummomin da suka ba su mafaka. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Suleiman, dandalin nishadi na Bolshoi da ke Rasha ya yi shelar soke shagalin da Kier Serebrennikov da Timofey Kulyavan za su jagoranta saboda sukar Rasha da suka yi kan ɗaukar matakan soji da ta yi a Ukraine. Da daren jiya, babban dandalin nishadin na Rasha ya yi shelar cewa a maimakon wasanni uku da ake kira Nurif, waɗanda Serebrennikov zai jagoranta wannan karan, ‘yan kallo za su nishadantu ne da wasan Aram Kachaturian. Sannan a maimakon Don Pascal da Timofey Kulyavin zai jagoranta, za a kalli da Baba of Seville na Giacchino Rossini. Wani bene mai hawa uku wanda yale ke ciki ya rushe a babban birnin hada-hadar kasuwancin Najeriya Lagos, ya kashe mutane takwas baya ga raunata wasu 23 waɗanda aka kwasa zuwa asibiti a cewar hukumar kai ɗaukin gaggawa a yau ɗinnan Litinin. Faduwar gine-gine dai ba bakon abu bane a wannan ƙasa mafi yawan jama'a a Afirka, inda miliyoyin mutane ke zama cikin gidaje marasa inganci, inda kuma akasarin lokuta ba abin ka'ida wajen gina gidaje. Benin mai hawa uku ya ruguje ne da daren jiya Lahadi a unguwar Vitameta ta wannan babban birni mai mutane sama da miliyan 20, a cewar Ibrahim Faren Loye na hukumar kai ɗaukin gaggawa ta NEMA ga kafar labarai ta AP. Gwamnatin mulkin soja ta ƙasar Chadi ta yi shelar dakatar da fara tattaunawa mai cike da tarihi da dakarun 'yan adawa da kuma 'yan tawaye a yayin da shirye-shiryen da ɓangarorin biyu ke yi ya ja lokaci a Qatar. Wannan ƙasar Afirka mara gaɓar teku ta tsunduma cikin ruɗami bayan da daɗaɗɗen shugabanta Idris Deby ya mutu yayin gwabzawa da 'yan tawaye a watan Afrilun bara. Ɗansa Muhammad Idris Deby ya karɓi mulki amma ya yi alƙawarin gudanar da sahihin zaɓe a wannan shekarar.
A gaida Ibrahim Kalmasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, dubban ɗaruruwan mutane suka samu halartar sallar Idi a harami da ke birnin Makka, bayan al'ummar musulmi suka kammala azumin watan Ramadana. Daga birnin na Makka, wakilinmu Shamsiyya Hamza Ibrahim, wacce ke can a halin yanzu, ta aiko mana da wannan rahoto.
Yanda aka gudanar da sallar Idi a garin Makka kenan, kuma dubun dubatan mutane ne suka halarci sallan a yau da ke zama ɗaya ga watan Shawwal bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma garin ya cika maƙil da al'umma. Ga dai wasu daga cikin waɗanda suka yi nasarar samun wannan dama na yin sallah a garin na Makka.
Sunana Aisha Gatawa. Ina jin daɗi, ina jin baƙin ciki. Baƙin cikin da nake ji Ramadan ya ƙare, wato ainihin falala bisa falala ta ƙare. Sannan ina jin farin ciki kasancewa yau ranar Idi, kuma Allah ya gwada mana Idi kasa mai zaki. That's why da cewa shekarun baya corona ta stop him from coming to Eid, but amma alhamdulillah.
Sunana Alkasim Abubakar, nazo kuma daga Kano Kumbotso local government. Gaskiya ba zan taba manta da wannan farin ciki ba, sakamakon wannan shine zuwa na farko, kuma ina fatan Allah ya da zan ringa zuwa da kai. Yanzu nayi kokawa kaina ubangiji wannan, so dole zan yi farin ciki akan zan taba zuwa nan nayi ba, kuma yanzu nazo na tada mutane daban-daban na kasashe daban-daban. Ba zan iya manta wannan farin ciki ba rayuwa ta duniya.
Sunana Aisha, kuma daga jihar Kebbi daga Najeriya, kuma na yi farin ciki, na yi murna da Allah ya kawo ni wa garana. Allah da ma'aikin Allah ya babu shekara lahiya.
Kwana nawa kika shafi a garin Makka?
Kwana 10, kuma yau ranar Eid in Allah ya nuha.
Sunana Faisal, dan asalin jihar Taraba amma ina zama a Abuja. Na yi umara na a nan Makka, kamar yadda zaki gani kowana muna jama'a, an yi addu'o'i daban-daban, an yi addu'o'i ma ƙasa, an yi addu'o'i ma kawuka mutane gaba daya.
Bayanai sun bayyana cewa sama da mutane miliyan 2 ne suka halarta a
gabatar da aikin umra bana. Shin ya kake ganin yawan mutane da kuma kasancewar kana ɗaya daga cikin dubban mutane ko kuma miliyoyin mutane da suka ga ranar Idi a yau?
Gaskiya abun sai wanda ya zo ya gani, duk yadda zaka misaltawa mutane da mutane suka zo ba za a iya misaltawa ba. Kusan miliyan biyu da suke faɗa ma wanda aka yi identifying visa ɗin su ne. So akwai wanda suka shigo ta budan ƙasa kamar irin ƴan Jordan, ƴan Syria wanda ba sa buƙatan visa suke shigowa. Mutane sun halarta sosai gaskiya, kuma alhamdulillah hukumomi sun yi kokari, ya ɗibi ƙasa an yi kokari ba a samu wani incident ko na collapse ko na wani ji ciwo ko wani yauni. Ma'aikata sun yi kokari sosai, masha Allah.
Wanda fata kake ganin cewa gaba ma a samu fiye da haka, dan mutane suna ganin cewa wannan ma ko aikin hajji
ne haka? Gaskiya wanda ya saba zuwa nan zai ga bana akwai canji daban-daban, misali kamar yadda aka yi tsabi din da kuma yanayin yadda mutane suka zo. Kusan kowane hotel within here ya cicika sosai gaba daya. Fata da zamu yi dai shine Allah ya sa hukumomi su ci gaba da yin haka, sannan Allah ba mu zaman lafiya da dorewa da za su ci gaba da samu a ci gaba da zuwa irin wannan abun.
Sai dai wani abun mamaki shine yanda mutane suka yi saurin mantuwa da ka'idojin takaita yaduwar cutar COVID-19 a wannan rana, wanda ke zama ɗaya daga cikin hanyoyin da ake saurin kamuwa da cutar mashakar mura da aka yi ta fama da shi a kasashe da dama ciki har da Saudiya. To shin hakan ba zai iya dawo da hannun agogo baya ba? Ga dai abin da wasu ke cewa game da hakan.
Ni ce Hajiya Hauwa a Jidda, Saudi Arabia, Hauwan Damuna. To wannan dai cuta na COVID-19 muna sa rai dai wannan cinkoso ma da aka yi da taro da aka yi gaba daya. Taro ne na addu'o'i da kuma salloli da kuma dukkan ibada. Saboda haka duk wannan taro da ake yi ai muna addu'a ne Allah ya ba mu lafiya ya kare mu daga dukkan sharri. Saboda haka muna fata in Allah ya yarda wannan ciwo ba za ta dada maimaituwa ba. Fatan mu kenan. Duk wannan taro da aka yi tunda dai gurin ibada ne, addu'a ake, kiran sunan Allah ake da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Insha Allah wannan ciwo na COVID-19 an bar shi kenan har abada.
A ƙarshe dai ana fatan Allah ya amshi ibadu ya kuma maimaita. Shamsiya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Masjid Haram dake garin Makka.
To abin ninkunni na Jamhuriyar Nijar wani abin tarihi ne, yawa kana a ranar Lahadi a lokacin gudanar da sallar Idi, inda musulmi suka yi sallah kamun kristoci su ma suka yi sallar su ta mako-mako a farfajen masallacin, inda nan ne mujami'a su take. Daga birnin na Kwanni ga rahoton da Haruna Maman Bako ya aiko mana.
Wani lamari mai cike da la'ajabi ne da aka share shekaru masu tsawon gaske ba a gane sa ba ya faru a garin birnin Kwanni na jihar Tawar Jamhuriyar Nijar a ranar Lahadi da ta shuɗe. Albarkacin sallar Laid al-Fitri ko ta ƙarshen azumin Ramadan ta wannan shekara, musulmi sun gudanar da idin su a masallacin idin garin kamin su ma kristoci su shiga a tasu coci da ke cikin wannan masallacin na idin garin domin gudanar da tasu sallar ta mako. Kuma ko Pastor Abubakar Musa shine shugaban haɗin kan ƙungiyoyin kristoci na garin birnin Kwanni.
Sallah ta zo daidai ga ranar da mu Kirista muke yin ibada, za mu ci ranar Lahadi. Muka yi ibadan mu kuma uwayen mu su ma suka ta suka yi tasu ibada. Idi mu suka ƙare muka tafi muka mu juna barka da sallah. Wuri guda ne aka yi, kuma wannan yana nuna akwai zaman lafiya, akwai kuma kwanciyar hankali a cikin wannan gari na Kwanni da kuma ƙasar mu ta Nijar baki ɗaya.
Har daga birnin Rome da ma Vatican a kasar Italiya an sha aikowa musulmi da kristocin wannan garin takardun yabo ta la'akari da yanda bangarorin biyu suke gudanar da zamansu a cikin zaman lafiya. Kamar da Lima Amadu na kungiyar Sidir da ke hada kan kristoci da musulmi na Jamhuriyar Nijar ya mini karin bayani.
Kanin mu da su masallaci guda muka salla tsakanin Idir da kristocin su, amma bamu taba samun matsala ba, don hakan ga mun yi ta samun takardun yabo can ga magabata har da Roma aikon takardar yabo saboda zaman mu nan Nijar tsakanin mu da su. Ba a samu irin haka nan ba a ce masallaci guda ana sallah amma ba a taba yamuci ba.
A lokacin da na shiga masallacin Idin ni da kaina na hadu da ɗaya daga cikin mata kristoci tana yin parking da motar ta domin shiga cocin su. Da na so na yi magana da ita, ta ce akwai hadari yin magana irin wannan lokaci kuma ga mutane na kokarin tafiya sallar Idi. duk da yake ba wata matsala a cewarta tsakanin musulmi da kristoci a zaman sa wannan gari, amma tace min ka dai gani na shigo lafiya kuma insha Allah kowa zai sallar sa lami lafiya ya bar wannan wurin. Daga bisani na tuntubi Malam Muhammadu Dan Waziha, shugaban reshen kungiyar Sedir ta birnin Kwanni, mai kula da hada kan mabambanta addinai a jamhuriyar Niger reshen birnin Kwanni, domin jin koyaya suka ji da kamawar sallar ta Eid al-Fitr ta wannan shekara ta karshen azumi, a wuri guda musulmi su yi Eid kuma kristoci su yi taso sallah.
Yake masallaci guda yake amma kaga ayin kaddiba cikin hikimar Allah, kaga su a rukuhu shigar su, muna da kohohi na shigan mu, dan haka mu wannan wurin mu ba wani abin damuwa bane. Tunda haka mun ka SK garon haka mun tun wadanda aka gabanin mu kafin mu zaka wurin nan muna ibada suna wurin nan, shugabannin wurin nan, tun daga sarako nan da an kai na sun ka wuce, har an ka kawo ga malaman da sun ka wuce, sun gane su nan, su ma suna nan, wasu ma su ma cikin su ba suna bane farkon wasu na, mu ma kenan ba dun na farkon na ba wasu na, kenan mu wurin mu ba wata damuwa. Abin da muka fata dai kullu abin da aka gurin mu shine zaman lahiya.
Marabin da musulmi da kristoci su samu damar yin sallar a rana guda a cikin masallaci guda na Idin na birnin Kwanni ya kai kusan shekaru 40 da suka gabata, abinda ya sa kowane bangaren ya kira ga mabiyansa da su ci gaba da yin addu'o'i domin samun zaman lafiya a kasashen Niger da makwabtanta da ma na duniya baki daya. Haruna Mamman Bago na birnin Kwanni, sashen Hausa da muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
To ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu ci gaba, mu shakata da wannan waka. Yanzu kuma ga rahoto na musamman wanda Sani Shaibu Malumfashi ya hada mana.
A Najeriya, gwamnatin jihar Zamfara ta sauke sarakuna biyu da basarake guda, wato hakimi daga mukamansu, sabili da an same su da hannu cikin harkar ta'addanci da kuma kashe-kashen mutane a masarautarsu. Sarakunan waɗanda suka hada da sarkin Zurmi Alhaji Atiku Abubakar da na ɗansa Dau Alhaji Husaini Umar, sai kuma uban ƙasar wato hakimin birnin Tsaba Alhaji Suleiman Ibrahim, wanda tuntuni aka dakatar da su kusan kimanin watanni 9 don gudanar da bincike game da labarin da ake zargin su akai. Kwamishinan tsaro na jihar DIG Mamman Tsafe mai ritaya ya yi tsokaci game da abin da suka binciko dangane da zargin da ake wa sarakuna.
Da cikin ikon Allah da duka kwamitocin nan guda biyu, da wanda ya bincike wajen bangaren Zurmi, da wanda ya bincike ɗan Sado, duka sun kammala rahotonsu kuma sun mika ma gwamnati. Mun yi godiya ga Allah kuma muna yaba mutane waɗanda suka zo ku ba da shaidu da irin kayayyaki da muka samo da bayanai da muka tattaro, kuma mun tattara mun rubuta mun kattafa shi yanzu mun hannata ma gwamnati.
Ya kuma yi bayani akan ka'idojin da gwamnati ta baiwa kwamitocin nasu.
kusan duk ka'idodin da aka bayar wa kwamitocin guda biyu ɗaya ne a nemo haƙiƙancin sa hannu ko durmaya cikin harkoki da ke gurɓata duk wani abubuwa na shirye-shiryen yaƙi da ta'addanci wanda gwamnati ke yi. To ana zargin waɗannan sarakuna, to sai mu binciko ya inda suka kai ga gurɓata mu duk wasu shirye-shirye da muka shirya na yaƙi da ta'addanci. To alhamdulillahi mutane sun zo sun ba da shaidu, su ko da mai kawo wajen bangaren supporting wanda ke cewa i da wanda ke cewa a ko yan kawo. To wannan kuma mun auna game da kotu ke zuwa, dole wani guda ya yi bangare nauyi, to inda ya yi nauyi canje mu yanka hukuncin mu.
Mataimakin gwamnan jihar Sanata Hassan Muhammad Nasiha ya bayyana cewa
da lokacin da aka nada wannan kwamiti, gwamnati ta yi tunanin a je a binciki zargin da aka kawo wa'annan NOU guda domin a shaida adalci. Gwamnati ta ba da cikakken lokaci ga wannan kwamitota domin su je su samu bayanai lungu da ƙauye da dukkan sauran ɓangarora don ya kasance adalci ya kasance ga wanda ake zargi. Kamar yadda kuke sani, haƙƙin gwamnati ne ta kasance ta kiyaye rayuwa da kayayyaki na al'umma ga ko ina inda gwamnati ke jagoranta.
Da kuma ya juya ga shawarwarin da kwamitin ya bada, Sanata Hassan cewa yi
wannan kwamiti ta kawo rahoto bayan ɗaukar tsawon lokaci. Muna tabbatar mu da al'umma da cewa biiznillahi ta'ala za mu aiwatar da dukkan shawarwari da wannan kwamiti suka kawo domin gaskiya ta yi aikinta. Kuma muna son mu da wannan dama mu yi kira ga dukkan sauran al'umma da cewa a ci gaba da riƙe doka da oda, kuma a taimaki wannan jiha da wannan gwamnati da addu'a.
A dai makon jiya ne majalisar zattazuwan ta yi zamanta, inda ta diba wannan al'amari da fannoni daban-daban kamar yadda na samu ƙarin bayani daga bakin kwamishinan yaɗa labarai na jihar Ibrahim Dosara.
Idan za ku iya tunawa, kimanin kwanaki uku gwamnati ta karɓi rahoton waɗannan kwamitoci da aka naɗa domin su duba tare kuma da tantance ko cewar waɗannan sarakuna da ake zargi suna da hannu akan abin da ake zargin su ko kuma a. Bayan da gwamnati ta karɓi wannan rahoto domin tabbatar da adalci, ta sake naɗa kwamiti na tantance rahoton da waɗannan kwamitoci suka yi dangane da waɗannan zarge-zarge da aka yi. Wannan kwamiti, wanda a turanci ake kira white paper, sun zauna sun yi nazarin wannan rahoto na kwamitocin nan guda biyu waɗanda aka kafa don su binciki zargin da ake ma Emian Zurmi Alhaji Atiku Abubakar da kuma Emian Dan Sadau Alhaji Hussein Umar da kuma wato uban ƙasar birnin Tsaba Alhaji Suleiman Ibrahim Ɗan Yaɓe. Wannan kwamiti na white paper ya gabatar da rahotonsa ga gwamnati, wanda kuma a kan shi ne wannan majalisar zattazuwa ta yi zama a yau, inda kuma ta yi nazari tare kuma da amincewa da shawarwarin da kwamitin ya bayar kamar haka. Na farko, majalisar ta amince da cewar bisa ga nauyi da kuma ainihin mahimmancin tsaro a wannan al'umma tamu, ta amince da a dakatar da ko kuma a sallami ko kuma a kori Emian Zurmi Alhaji Abubakar Atiku da kuma Emian Dan Sadau Alhaji Hussein Umar. Haka kuma majalisar ta amince da cewar a sauke uban ƙasar birnin Tsaba Alhaji Suleiman Ibrahim Ɗan Yaɓe. Haka kuma majalisar ta amince da cewar laifin da aka kama su da shi na sayar da filayen gwamnati ba bisa kan ƙa'ida ba, da kuma ba da wasu filaye ga waɗansu jihohi ko kuma in ce wata masarauta da ba ta jihar Zamfara ba ce, to majalisa ta amince da cewar a kwace dukkan waɗannan filaye a mayar da su hannun gwamnati. Waɗannan su ne shawarwarin da wannan majalisa ta cimmawa a zamanta nai.
A bayan duk waɗannan al'amura, yanzu dai an gabatar da su a kotu don su fuskanci kuliya. To ko yaya al'ummar jihar suke kallon wannan hukunci da aka yanke? Na zanta da wasu.
a hakikanin gaskiya yin wajarar da sarkin zurmi da ɗansa da kuma wasu uwayen ƙasa wannan matakin yayi daidai. Wannan zai zama darasi ga sauran sarakuna masu ci gaba da rike rawaninsu ko kuma wasu uwayen ƙasa cewa duk wani wanda zai hana wanzuwar zaman lafiya a jihar Zamfara ta da wasu fitinu so lallai zai iya rasa kujerar shi ko kuma za a yi wajarar da shi. Ba tuntuna an tabbatar da irin wannan, wataƙila ma kowanne sarki ko kuma kowa ya shiga taitayin shi. So ba sarakuna kaɗai ba, muna fatar gwamnati za ta ci gaba da bibiya da duk wani wanda yake bada tarnaƙi ko cikin gwamnati yake ko a wajen gwamnati yake a duk inda yake, duk wani wanda zai sa ake zargin shi da sa hannu ko da tarnaƙi a lalubo shi a tabbatar da an hukunta duk waɗanda suke da tarnaƙin wajen hana zaman lafiya a faɗin jihar Zamfara.
Hakikanin gaskiya saukar da waɗannan emoyi da aka yi waɗanda ake zargin su da hannu don taimakawa matsalar tsaro a jihar Zamfara da kuma uban ƙasa a tabbas muna iya cewa mataki ne wanda ya kamata, domin da a ce tun farko ana tauna tsakuwa to dole a yi tsoro. Kuma muna fata irin wannan mataki zai dore a duk wani masaraki ko jami'in gwamnati da aka samu da hannu wurin cin amana al'umma. Kuma muna tattar za a tabbatar da alalantar da waɗannan tsakiyar emoyi. Allah ya dawo mana da zaman lafiyar jihanmu da ƙasarmu Najeriya baki ɗaya.
Ta bakin wasu 'yan jihar kenan. Sansha Malumfashi Murai Amurka daga Birnin Gusau, Zamfaran Najeriya.
To sai kuma labaran wasanni.
Wasanni a taƙaice.
Hukumar ƙwallon ƙafar duniya wato FIFA ta gatar da hukuncin rarrabtarwa kan ƙasashe shida na nahiyar Afirka sakamakon wasu nunanan halaye a wasannin fitar da zakaru na neman gurbin gasar cin kofin duniya da aka fafata a watan da ya gabata. Ƙasar farko da hukuncin ya faɗa kanta ita ce Senegal, wadda aka kama da laifi a wasansu na biyu da ta karɓi baƙuncin ƙasar Masar sakamakon halayya maras kyau da magoya bayan ƙasar suka nuna a lokacin wasan, ciki har da yada ƙananan fitillu kan Mohamed Salah da sauran 'yan wasan Masar. Ƙasar ta Masar tare da wasu magoya bayan ta sun buƙaci hukumar ta FIFA da ta soke wasan tare da bada umarnin sake bugata, to amma kuma buƙatar tasu bata sami karɓuwa ba. Illa dai ƙasar ta Senegal ta sami tara ne ta dala Amurka kimanin 180,000 sakamakon rashin aiwatar da dokoki da ka'idodi tare kuma da kula da kangi magoya bayan su a lokacin wasan. Haka kuma Senegal din za ta buga wasa ɗaya ba tare da 'yan kallo ba. Ita kanta ƙasar Masar bata tsira ba, domin kuwa an ɗora mata biyan tara ta dala 6,000 sakamakon gargaɗi da alƙalin wasa ya baiwa 'yan wasan ƙasar 6 a lokacin wasan. Sauran ƙasashen da aka ladabtar kuwa sun hada da Najeriya, wadda aka yi wa hukunci sakamakon mamaye filin wasa da 'yan ƙasar suka yi tare da farfasa kayayyaki bayan da Ghana ta fitar da ita daga gasar ta cin kofin duniya a wasansu na biyu da aka fafata a filin wasa na Mashura Biola da ke Abuja. FIFA din ta zargi hukumar ƙwallon Najeriya ta NFF da kasa shawo kan magoya bayan ta. Akan haka aka dora mata biyan tara ta dala Amurka 150,000 kimanin naira miliyan 87 a yayin da kuma za ta buga wasa ɗaya ba tare da 'yan kallo ba. Dama dai tuni da masu sharhi kan lamuran wasanni a Najeriya suka yi kakkausan suka kan wannan halayya ta 'yan ƙasar a lokacin wasan. Ƙasar Algeria ko ita ce ma ta gabatar da ƙara a gaban hukumar FIFA, tana buƙatar a sake buga wasan da Kamaru ta fitar da ita daga gasar ta duniya bayan da suka yi ƙorafi a kan alƙalancin wasan. To sai dai kuma ita ce hukuncin ya faɗa kanta bayan da aka same ta da laifin kasa samar da tsaro da kwanciyar hankali a wasan, inda 'yan ƙasar suka yi ta jefe-jefen kwalabe da wasu abubuwa a filin wasan, kazalika da wasan wuta wanda ya ja mata biyan tara ta dala Amurka 300,000. Ƙasar Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Kongo ma ta sami nata kason na tara ta dala 123,000 sakamakon halayya irin ta Najeriya, inda magoya bayan ƙasar suka mamaye filin wasa a wasansu ta farko da Morocco. An kuma yi wa ƙasar ta Kongo ƙarin wata tara ta dala 5,000 sakamakon jefe-jefen abubuwa a filin wasan a wasa ta biyu da Morocco ɗin ta doke su da ci 4-1. To sai dai Morocco ɗin ma za ta biya tara ta dala 30,000 sakamakon wasan wuta da jefe-jefe da kuma toshe hanyoyin fita filin wasan a wasa ta biyu da aka fafata a filin wasa na Mohamed V da ke birnin Casablanca. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka, Abuja, Najeriya.
To da wannan kuma muka zo ga zangonmu na ƙarshe, wato labarai a taƙaice.
To Mahmud, shugaban Amurka Joe Biden zai shirya liyafar sallar Idi a yau ɗin Litini a fadarsa ta White House. jami'an gwamnati a Ukraine sun ce suna sa ran a yau din Litini wasu ƙarin fararen hula za su iya ficewa daga birnin Mariupol da aka yi wa ƙawanya. Sannan wani bene mai hawa uku da iyalai ke ciki ya rushe a babban birnin hada-hadar kasuwancin Najeriya Lagos ya kashe mutane 8 baya ga raunata wasu 23.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wata tawagar abokan aikinmu da wasu sabbin shirye-shirye. Wato da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, Cameroon da Chadi, karfe 5 kenan agogon Ghana. Yanzu kan a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya tani gabatarwa, sai kuma Julie Ladies Gracious da ta hada mana shirin. Ni Mahmud Lalo nake fatan za a ci gaba da bukukuwan sallah lafiya.